Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashi kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai kuma radio amfani na FM akan sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masare assalamu alaikum yanzu din maladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabo Imam Aliyu muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji kiran da ƴan majalisar wakilan Najeriya suka yi domin a taimakawa ƴan gudun hijira sai kuma yadda ake son a maye gurbin samar da hasken wutar lantarki mai amfani da a aje mai amfani da takuna zuwa na hasken rana kana akwai mu da rahoto akan wato manomar jamhuriyar Niger da suka koka akan yadda kwari ke ne gonakin su barazana. Haka kuma hukumar zaben Najeriya ta ce ba za ta koma jihar Rivers ba fa domin ta kammala zaben ta. Sai har in wato hukumar ta samu tabbacin suna da kariya. Sai kuma sakon da ku masu aure kuka aika muna. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Yau Talata tsohon shugaban Amurka Bill Clinton zai jagoranci jerin masu gabatar da jawabai na goyon bayan uwar gidansa Hillary a babban taron jam'iyyar Democrat da ake yi a birnin Philadelphia jihar Pennsylvania. Shugabar marasa rinjaye majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi da shugabar jam'iyyar ta Democrat ta wucin gadi Donna Brazil da uwayen yara da ƴaƴansu suka mutu sakamakon tarzoma da bindigogi ko suka mutu a fitina da ƴan sanda suna daga cikin masu magana a taron yau Talata. Za su bi bayan waɗanda suka yi jawabai jiya rana ta farko inda wasu jikajikan jam'iyyar suka yi magana kan dalilan da suka sa ya zama mutu wajibi ƴan jam'iyyar su goyi bayan Madam Hillary. Uwar gidan shugaban Amurka Michelle Obama ta yi magana kan muhimmancin mazauna fadar White House kasance abin misali ko koyi ga yaran Amurka. Tana mai cewa kalamanmu da take-take suna da tasiri. Ta ƙara da cewa Mrs. Clinton ce mutuniyar da ta dace kuma ta cancanta ta zama shugabar Amurka. Haka nan ta caccaki Donald Trump ba tare da ta ambaci sunansa ba. Shi ma babban abokin takarar Mrs. Hillary, Senator Bernie Sanders ya ambaci Clinton da manufofi da ta dogara a kansu a zaman wacce ta fi dacewa ta shugabanci Amurka yayin da yake caccakar Trump. Trump ya zargi Senator Sanders ta Twitter cewa ya barar da kansa wa Clinton kuma duk yakin neman zaɓen da yayi ya kasance a banza ko ɓata lokaci. Ba tare da ɓata lokaci ba, Sanders sai mai da martani ta Twitter shi ma ya ce ka daina.
A Syria, bom ya tashi a wani yankin babban birnin ƙasar inda ƴan sanda suke sa ido sosai. Ya jikata mutane masu yawa ya lalata gine-ginen gwamnati kamar yadda wasu kafofin yaɗa labaran ƙasar suka bayyana. Fashewar ta auku ne jiya Litini a unguwar da ake kira Kaf Sassau a Damascus, inda wasu hukumomin tsaron ƙasar suke. Ƙungiyar nan da ke kirarin kare ƴancin bil'adama a Syria mai cibiya a Ingila wacce take sa ido a kan tanzoma a ƙasar ta ce fashewar ta auku ne kusa da wata makarantar ƙasar Iran. Fashewar ta jikkata mutane masu yawa amma ƙungiyar ba ta bada wani ƙarin bayani ba. Ba safai ake samun hare-haren bom da ake boyewa a cikin motoci a Damascus ba. A wannan lamari na daban kuma a jiya Litini din ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Syria ta ce jiragen yakin ƙasar masu saukar ungulu sun kai harin bom a wasu sassan Aleppo kan gidajen kwana suka kashe akalla mutane 12. Haka nan ma a jiya Litini din rundunar sojojin Isra'ila ta ce ta kai farmaki kan wasu wato maradu a Syria a zaman martani kan wani hari daga Syria da ya farwa yankin tuddan Golan da ta mamaye. Sojojin Syria suka ce hari da makamai mai linzami da Isra'ila ta kai ya lalata kadarori ne kadai.
Kamfanin dillancin labarai na Access da ake kira Amag ya ce dan kasar Syria nan da ke cikin ƴan gudun hijira dan shekaru 27 da haihuwa wadda ya tada nakiyoyi da suka halaka shi suka kuma jikkata wasu mutane 12 a Ansbach na kasar Jamus sojanta ne. Kamfanin dillancin labarai na Amak ya ce wata majiya cikin kungiyar ta ce maharin ya dauki matakin ne a zaman amsa kiran da ISIS ta yi cewa mayakanta ko ina su auna kasashe da suke cikin rundunar taron dangi da suke yaki da kungiyar. Wani babban jami'in tsaro a yankin Bavaria na kasar ya gaya manema labarai jiya Litinin cewa maharin ya dauki sauti cikin wayar salula inda ya mubaya ga shugaban ISIS Abubakar al-Baghdadi. Hakanan jami'in mai suna Joachim Haman ya ce an gano kayan hada bam da sinadarai a gidan maharin. Ministan kula da harkokin cikin gida na kasar Jamus Thomas de Maizière ya bada umarni a karfafa matakan tsaro a tashoshin sufuri da ma a wasu wurare.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A Libya, gwamnatin kasar ta hada kan kasa wacce Majalisar Dinkin Duniya ta shiga tsakani aka kafa ta. Ta kira jakadan Faransa bayan da aka goce da zanga-zanga a Tripoli da ma wasu sassan kasar domin su nuna adawa da kasancewar sojojin Faransa na musamman a kasar. Sojojin Faransa uku ne suka mutu cikin makon jiya sakamakon hadarin da jirgin sojan Faransa mai saukar ungule a Libya, wanda ya sa Faransa ta kasance kasar yammacin duniya ta farko da ta fito fili ta tabbatar da cewa ta girke wasu sojojinta na musamman domin su taimakawa bangarorin da suke yaki da masu tsauran ra'ayi a kasar. A hakikance cewa sojojin Amurka da Burtaniya suna Libya tun wajajen kasar karshen bara. Sojojin Amurka suna Benghazi da Misra, amma babu ɗaya daga cikinsu, wato waɗannan ƙasashen da ya fito a hukumance, suka amince cewa suna da sojoji a Libya. Zanga-zangan da aka yi a ƙarshen mako masu ra'ayin addini ne suka shirya shi, ciki har da babban malamin nan na ƙasar Sheikh Sadiq Al-Gharirani. Nan da nan zanga-zangar ta zama kiraye-kiraye masu ƙarfi cewa tilas Faransa da wasu ƙasashen ƙetare su janye sojojinsu daga ƙasar, har suna barazanar za su maye wato gwamnatin haɗin kan ƙasar da wata sabuwa.
Wani babban hafsan sojin Amurka ya yi Allah wadai da wani rahoto da wata jarida mai ra'ayin riƙau da ake kira Yeni Safak a Turkiya ta yi, wacce ta ambaci wata majiya da ba a bayyana sunanta ba da take kusa da magoya bayan juyin mulkin da ake tsare da su, cewa wani tsohon janar na Amurka wanda ya ritaya bana wanda ya jagoranci sojojin NATO a Afghanistan ya ziyarci kasar asirce sau da dama, inda ya raba kuɗaɗe masu yawa ga waɗanda suka shirya juyin mulkin. Babban hafsan mayakan Amurka Janar Joe Danford ya ce abin bakin ciki ne a danganta Janar John Campbell da wannan batu, yayin da yake magana da manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka jiya Litinin. A halin da ake ci kuma Turkiyyar ta auna ƴan jarida, malaman makarantu da ma'aikatan kamfanin jiragen sama na fasinjar kasar a ci gaba da matakan murƙushe waɗanda ake zargi suna da dangantaka da wani malamin addinin Islama wanda yake gudun hijira na ƙashin kai a nan Amurka, wadda gwamnatin kasar take zargi a zaman wanda yake da juyin mulkin da bai samu nasara ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kenan birnin Washington DC. To, bari mu fara da ziyarar da ƴan majalisar wakilai su kai a sansanin ƴan gudun hijirar Dambuwa da ke cikin jihar Borno. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kwamitin Majalisar Wakilai da ke kula da 'yan gudun hijira na Tarayyar Najeriya ya ce akwai bukatar kawo agajin gaggawa ga 'yan gudun hijira da ke zagunne a sansanoni daban-daban da ke faɗin ƙasar nan. Shugaban kwamitin kulawa da 'yan gudun hijiran Alhaji Sani Zauro ne ya shaida manema labarai hakan lokacin da ya ziyarci garin Dambuwa da ke jihar Borno tare da sauran mambobin kwamitin nasa, danganewa idanunsu irin halin da 'yan gudun hijiran ke ciki. Ya ce sun dai fahimci cewa akwai matsaloli da dama da 'yan gudun hijiran ke ciki, musamman ma waɗanda ake fito da su a baya-baya nan da ƴan gungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su sakamakon irin halin da suka shiga na tsanancin yunwa. Ya ce ƙididdigun da suka dinga fitowa daga baya-bayan nan da ya nuna cewa fiye da yara 50,000 ne suke fama da ƙarancin abinci, wanda kuma hakan yake buƙatar neman tallafin gaggawa, wanda ya ce idan ba ɗauki matakin gaggawa ba hakan na iya sanadiyar mutuwan waɗannan yara. Alhaji Zoro da ya mun bayani game da irin matsalolin da ya ce sun gano a irin waɗannan sansani da kuma matakan da ya kamata a ce a ɗauka don tallafawa irin waɗannan mutane.
Bukata a ƙara ƙaimi saboda waɗansu daga cikinsu, saboda suna da yawan gaske, ana ganin suna wato fuskantar barazana ta rasa rayukansu idan ba a ƙaro wato abubuwa na taimaka magunguna da kuma irin abincin da suke bukata ba. Musamman gurin da ba a fito da 'yan gudun hijira ba, wanda sojojinmu ba su kai ba, ana ganin akwai mutane da suka kai 2.5 million waɗanda aka ritsa da su. Yana da akwai buƙatar a yi tanadin abubuwan da suka kamata tun kafin yaƙi ya kai wajen wannan guri kuma a fito da 'yan gudun hijira, domin suna fitowa za a daɗa samun waɗannan matsaloli na rashin abinci da rashin lafiya da rashin makarantu da rashin kulawa. Saboda haka akwai bukata kwarai da gaske. Tun waɗanda kuma ake da su yanzu, an kiyasta cewa kamar mutane 250,000 su ma suna bukatar agaji na gaggawa daga wurin kwanciya zuwa abinci da ruwa da kuma wato abubuwa da za su inganta lafiyarsu.
Na dai tuntubi wasu yan gudun hijira da yanzu haka ke samun mafaka a garin na Dambuwa game da irin halin da suke ciki. Ga kuma abin da sun suke cewa.
Akwai damuwa mu da yanzu ga rashin abinci, ga rashin magani wanda bai ishe mu sosai ba. Ga kuma mutanen namu ga suna yara suna mutuwa da yawa.
Ke da kai nake mama na?
Ni yar Cameroon ne, amma mai gida na Chadeng ne. Mu da yawa a nan mu mutanen Chadeng. To da sun kawo talafi na talakoki gaba da na yan gudun hijila ba su ba mu ba. Sun ce mun jamena ba su san da mu ba. Yanzu tasba da yakuwa haka mu shiga daji da barakafin mu.
Kina da yaya nan?
Yi muna da yaya. Kudu
wajen toilet ya tasa mana sosai kuma shinkafa yana zuwa kadan ba mu ce ba
wajen zaga kenan babu
eh wajen zagewa babu
kamar wannan runguna da naga an bubbuga muku yau aka buga
a kwana na cikin kwana biyar yau aka fara shi har yanzu amma dai ya kasa mana kara shi
kai arkam ne na yara in ana ruwa ba yara ne ba ruwa yana jika su raba ne yake kashe su
a waje
yanzu haka a waje ne ana fara ruwa kan su kuma ana gama ruwa kan su
wasu daga cikin yan gudun hijira da yanzu haka ke samun mafaka a garin Dambuwa kenan ke bayyana irin halin da suke ciki da ma irin bukatun da suke miƙawa gwamnati da ma kungiyoyi masu zaman kansu don kawo musu ɗaukin gaggawa game da irin halin da suka faɗa. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Allah ya kyauta kafin mu ci gaba a shakata da wannan. To Allah ji kan Sani Aliyu Dandawo ya ji kan marjayi Alhaji Bawar Jau. Daga batun yan gudun hijira sai na samar da hasken wutar lantarki ta amfani da hasken rana. Ga Nasiru Adamu Elkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
The signing ceremony yesterday by additional 1,500 megawatts.
Mun sanya hannu kan yarjejeniyar samar da wutar lantarki daga hasken rana da kamfanoni 12 da aka yi an kammala zai samar da ƙarin wutar lantarki da megawatts 1,500. Karamin ministan lantarki na Najeriya Baba Shehuri ke bayani kan wannan matakin a wani taro da ya zanta kan samun makamashi daga ma'adinin coal ko bakin gawayi don samar da suminti mai araha.
Challenges from Nigeria.
Minista Shehuri ya ce matakin ya zama wajibi don kaucewa munin tasirin illar ‘yan ta’addar Niger Delta Avengers da ke dakile kai iskar gas ga cibiyoyin samar da lantarki. Za a kafa cibiyoyin samar da lantarkin daga hasken rana da zai lashe dala biliyan 2 da miliyan 500 a yankin Abuja, Nasarawa, Kaduna, Katsina, Sokoto, Bauchi da Filato. Gwamnatin ta yi maraba da yadda kamfanin Lafarge na kamfanin suminti na Ashaka ya yi azamar kafa cibiyar samar da wuta daga Kwal. Wannan ma'adinin dai da sauran ma'adinai na zube a garin Mai Ganga da ke karamar hukumar Akwa a jihar Gombe. Tuni al'ummar yankin, inji sarkin Akwa Alhaji Umar Muhammad Atiku, sun fara cin gajiyar aikin ma'adinin.
Ya fitar da sunan ƙasan Apo a duniya, mun tabbata zai kawo abubuwa na ci gaba da yawa, musamman a halin da ake ciki yanzu na rashin aiki na matasa, ci baya na abubuwa da dama a wannan yanki namu.
Kusan ko kuma karamar hukumar Akko ita ce mafi ma girman ƙananan hukumomi lokacin ake cewa kusan ma duk nahiyar Afirka ɗin. Wani goyon baya za ku ba don wasu kamfanoni masu zo su saki amfani da wani ma'adini daga karamar hukumar na ƙara samun ci gaba?
Gaskiya za mu ba da iya goyon baya da ya kamata. Akwai gagarumin aiki na hanya ma da suka yi wanda zai hada bakin kwalta zuwa wannan kamfani, kuma ya hada ƙauyukanmu fiye da 20 da babbar hanya. To irin waɗannan ayyuka nasu sun sa da mu da hakimanmu da digatanmu da jawrabanmu da duk jama'anmu mun gamsu cewa idan muka bada goyon baya za a samu ƙarin ayyuka na ci gaba.
Kamfanin sumintin Ashaka ke shinye rabin wutar da gwamnatin Najeriya ke tura jihohi 6 na arewa maso gabashin kasar, wanda ya nuna da samun kammala kafa cibiyar wuta daga Kwal zai sauke kamfanin daga dogaro ga wutar gwamnatin da hakan ma ka iya farfado da shi daga asarar da ya tafka sakamakon harin da 'yan Boko Haram suka taba kaiwa kamfanin. Dan Amar din Akwa Alhaji Suleiman Yahaya shine shugaban kamfanin.
Mun gode Allah, mun gode wa shugaban kasa Buhari da ya wannan yakin yata da yakin nan da gaske. Shekara biyu da suka wuce maharan nan sun shiga mana kamfaninmu so biyu, sun mana barna, sun mana sace-sace wanda muka yi asarar naira biliyan 4. Har yanzu bamu farfado daga wannan asaran ba, da kuma tsoron da aka sa a zukatan attajiranmu da masu arzikinmu da kuma mutanen kasashen waje da kuma kamfanin saka jari na Najeriya.
Da alamu wannan zai bude babin bullo da sabbin dabarun zamani wajen samun hasken lantarki a Najeriya. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla ga shika Nasiru, amma kaka je da nisa. Daga batun hasken wutar lantarki, bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda manoma su koka cewa ƙwari na musu barazana ga albarkatun gonansu, don haka gwamnatin tarayya taimaka musu. Ga su lamuni bar mu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukumomi a ma'aikatar bunƙasa ayyukan noma sun yi kiyasin cewa kashi 91 daga cikin 100 na garuruwan ƙasar Nijar ne suka samu safkar damana a halin yanzu, abinda ke nufin akwai alamar albarka sosai idan aka kwatanta da halin da ake ciki a barawar haka. Alhaji Abdu Umani shine mataimakin Director General na ma'aikatar bunƙasa ayyukan noma na ƙasa baki ɗaya.
An ka ɗauka cikin gari 12,266, 11,909 cikin ƙasa, kenan sai mun ce kamar cikin gari 80,011 sun yi shibika. Kun gane ko? Kenan gari 91 ba su shibika ba. Kuma mun ka diba kama bara kashi 78 ne a wannan lokaci da muke ciki, kenan sai a yi godiya wajen Allah mu ce alhamdulillah.
Sai dai tuni manoma suka fara kokawa akan bular tsutsa da farin dango a wasu jihohin kasar, lamarin da ya sa shugaban kungiyar ma'aikatan karkara Platform Paysan Shibo Banya kiran gwamnati domin ceto amfanin gonaki daga wannan bala'i.
Nan wadda ni ga maka wajen walam da wajen su Baliyara duka, akwai wurare wanda kana gani haƙin ƙarmi ne, to sai tsutsa sun ka zo suna canye shi. Yan cutar nan gaskiya ne suna nan, suna taya kadan-kadan suna ci haƙin nan wanda yanzu ne ya fara hitowa. Ka gani cikin ƙasan Tilaberi akwai shi
tsutsa ce kawai ko kuma akwai ƙwari da fara?
Ba manyan fara waɗanda an ka sani ne ba, ƙanana ne mai waɗanda amma suna nan suna mugunta.
Tuni gwamnati ta ɗauki matakin rigakafi ta hanyar tanadin magunguna, inji mataimakin daraktan ma'aikatar bunƙasa ayyukan noma.
Kowace shekara gwamnati ya ɗauki cikin ba magani litir 200,000 na magani. To a kalluma in ka diba wajen maganin da akwai ma da litir 117,000 waɗanda akwai su a nan. To ko in an ka yi inda kashin kwara aka yi da su za mu wuce eka 200,000 magani akwai shi. Mu a da kuma waɗanda an ka yi horo cikin kowane gari
Shugaban kungiyar ta platform Paysan na cewa yanayin kom gaba kom bayan da dama nake bijiro wa kasashen yankin Sahel a ƴan shekarun nan wani abu ne da ya kamata hukumomi su mai da hankali a kansa don ɗaukar matakan rigakafi.
Lokacin da aka ce wannan canje yanayin nan ba wasa ne ba, ya zo ya sallama gare mu, muna tare da shi. Kenan tilas ne tunda yana nan tare da mu, mu sake shaki shiri, mu mai da hankali ga neman iri mai kyau, mu mai da hankali da ruwa da Allah ya ba mu ƙasa nan, ya za mu yi mai unhwani da shi.
Ƙasar Niger na da wani tsari na samar da cimaka ta hanyar noman rani domin cike gibin da ka iya biyo bayan gardamar yanayin damana. Sai dai har yanzu ‘yan ƙasar na ƙorafi a kan rashin samun tallafin kayan aiki irin na zamani ko kuma irin na gani ka faɗa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To Allah ya kyauta, daga batun noma sai batun zaɓe a jihar Rivers ɗin Najeriya, inda hukumar zaɓen ƙasar ta ce muddin ba ta da tabbacin tsaro, to ba ko za ta koma jihar ba domin kammala zaɓen ‘yan majalisar dokokin ƙasa. Nasiru Adamu Elkaya ne ya tattauna da mai magana da yan hukumar zaɓen, wato Nick Dazan.
Za mu yi ta aiki tare da jami'an tsaro mu kirkirawo dabaru wa'inda za a tabbatar da cewar an yi zaɓen nan cikin lumana. A yawanci kamar yanzu abin da muke shi ne, muna amfani da masu faɗi a jinnan su jawo masu ruwa da tsakin nan kusa a musu bayani, su fahimci cewar wannan zamani na naɗi ya wuce, sa'annan kuma yayi wannan zamani da kowa zai abin da ya ga dama shi ma ya wuce. Matsayin da duniya take ciki shine duk wani abin da kake yi ana zuba maka ido, kuma yanda ake zuba maka ido in ka abin da bai dace ba ka zama wato saniyan ware kenan. Kuma mun kai wani matsayi wanda kamata yi a daina ganin mu kaman shanun ware a nan kasan, saboda ana ganin mu haka duk wani abu namu na ci gaba a bakin duniya ba zai tasiri ba, ba zai armashi ba. To duk muna kokarin wannan murinjaye su su fanci wannan zamani na da ya shude, kuma yanzu ana son a bude sabon babi ne.
Wato amma din kun samu tabbaci cewa jami'an ku za su samu tsaro, ku kiga musu za ku koma ku kare sa wannan zaben?
Ai mu a shirye muke a koyaushe, idan an samu tabbaci kuma mun san za mu samu kariya mu yi wannan aiki, za mu yi shi fi sabilillahi. Ko da shike mun dakatar da zabukan nan, mun fito mun fidda jidawali na ma yanda za a yi sulhu a samu daidaito a koma a yi zaben nan. To amma sai gashi wasu suna mana kafan angulu, to matsalan kenan kawai. Kuma wannan kafan angulun kamar da na maka bayani, masu yin shi wa'inda ne suka saba da yanayin a zauna a yi naɗi, to zamanin naɗi ya shuɗe. Kuma abinda muke so kenan a fahimta, kuma za mu ci gaba da gangami da su mu tabbatar da cewar mun sami ganawansu, mu ba za mu saduda ba.
Na san kaji jihar Rivers din nan, kuma akwai lokacin da kace kai ma kanka kaji harbe-harbe a wasu gurare, har muka ga kuma hotuna ma da hoton wani wanda aka share kansa. Wannan na san yana cikin ranku, kuma zabe yana daga abin da ya firgita ku kware.
Abin tsoro ne kuma abin takaici ne, abin tsoro ne saboda gashi an ba mu yara amana akan mu je mu aiki tare da su. To kaga ba zai zama daidai ba a ce mun koma muna kai wani labari daban bayan mun san cewar akwai taɓarɓarewan tsaro, sa'annan mu kai yaran nan aje a ji musu rauni ko a kashe su. Abin takaicin shine har wayewa a wannan zamani na wayewa ana irin wannan, saboda kawai mutane suna so su ci buburinsu na su samu office. To ni abin takaicin kenan, kuma muna kokari dai mutane su fahimci cewar wannan abu ba zai yiwu ba a ce za a ci gaba haka. Dole sai an koma ana komai bisa ka'ida duk duniya suka sani na zaɓe, a je a yi zaɓe cikin lumana, a kada kuri'a cikin siri, sa'annan daga bisani a sanar da wanda ya ci, wanda kuma aka kada shi gasa ne sai hakuri nan gaba shi ma koma ya nemi goyon bayan masu kada kuri'a, haka ake yi.
To Allah ya kyauta, yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Assalamu alaikum, mai magana Ahmadu ne mai fati kokar tasha jirgin kiristin Najeriya. Da Allah yana kira ga gwamnatin Najeriya ta bi halin da 'yan gudun hijira suke domin ta taimaka musu, da kuma halin da talakawa suka shiga na ainihin tsadar kayayyakin abinci na yau da gobe.
Assalamu alaikum daga Alhaji Sabiu, jamhuriyar Nijar, mazaunin Safara, Ghana.
kamar magana a wurin wuri na yan mata kenan ba ku dubawa da cikin da suke da wuri sai aurar da su da wuri ake yi idan kuna magana birni mace nawa take budurwa nawa ce ciki birni
assalamu alaikum gidan radio na America sunana Charles Kasinta a karamar hukumar Taranti za mu kira ga yan kasa kamar yadda yake ko da yaushe wannan shugaba mai adalci gwarzo Bawu Muhammadu Buhari jama'a a tsaya allura ya samu kasan nan cikin yaki Allah ya bashi ta amma yau Allah ya taimake mu muna ganin nasara da buɗewa na arziki saboda ta nake fata kowa da kowa ya kasance ya ci gaba da addu'a ubangiji Allah zai ba mu fita
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne Aliyu Alhaji Abdul Kadir Jada mazaunin Ugwaba a Enugu State ina gira ga talakawan mu na Najeriya yadda muka hada kai muka roki Allah ya canja mana gwamnati Allah ya karbi addu'ar mu ya canja mana gwamnati mu hada kai kuma mu roki Allah ya kawo mana sauƙin wahalhalun da muke ciki ba Buhari ne ya kawo su ba
assalamu alaikum sashin Hausa na biyu America ne magana Garba Kefi na Sarrafin Kefi abin ne gidan mu na Sarrafin biyo gaskiya ba kwa yin mana adalci mun talakawa Nasara sai gona almakura ya samu dama yana abin da ya ga dama kansuloli ma ba yi zaɓe ba ya je ya yi naɗi ya sa su ko kuma ba ku zo kun nemi labarin haka ba saboda haka wani ko suke na Najeriya ya ce ya ka assalamu alaikum magana Garba Kefi na Sarrafin
to madalla kafin shirinmu na ƙarshe ga wannan sako
mai sauraro kunnan kanawa
to ƙara nan ku ka sha labari
sashin Hausa na muryar Amurka yayi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa
daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana
a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinai guda biyu don tattaunawa akan abubuwan da suka shafi musulmi da Kirista
Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe 9:30 na dare.
Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka hada da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin kai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe 8. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci.
Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna Duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya.
Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka.
Majiya kwakwara ta labarai da dumudumansu.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunka.
To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
Yau Talata tsohon shugaban Amurka Bill Clinton zai jagoranci jeri masu gabatar da jawabai na bayyana goyon baya ga uwar gidansa Hillary a babban taron jam'iyyar Democrat da ake a birnin Philadelphia jihar Pennsylvania a wuni na biyu. Shugabar marasa rinjaye a majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi da shugabar jam'iyyar ta Democrat ta wucin gadi Donna Brazil da uwayen yara da 'ya'yansa suka mutu sakamakon tarzoma da bindigogi ko suka mutu a fitina da 'yan sanda suna daga cikin masu magana a taron na yau Talata. Za su bi bayan waɗanda suka yi jawabai jiya a rana ta farko da suka hada da uwar gidan shugaban Amurka Michelle Obama. A Siriya bam ya tashi a wani yankin babban birnin ƙasar inda 'yan sanda suke sa ido sosai ya jikkata mutane masu yawa da lalata gine-ginen gwamnati kamar yadda wasu kafofin yaɗa labaran ƙasar suka yi bayani. Fashewar ta hauku ne jeri tuni a unguwar da ake kira Kafr Sosa a Damascus inda wasu hukumomin tsaron ƙasar suke. Ƙungiyar nan da ke kirarin kare 'yancin bil'adama a Siriya mai cibiya a Ingila wacce take sa ido kan tarzoma a ƙasar ta ce fashewar ta hauku ne kusa da wata makarantar ƙasar Iran. Kamfanin dillancin labarai na ISIS da ake kira Amaq ya ce ɗan ƙasar Siriya nan da ke cikin 'yan gudun hijira ɗan shekaru 27 da haihuwa wadda ya tada nakiyoyi da suka halaka shi sai kuma jikkata wasu mutane 12 a Anshbash na ƙasar Jamus sojanta ne. Kamfanin dillancin labarai na Amaq ya ce wata majiya cikin ƙungiyar ta ce marin ya ɗauki matakin ne a zaman amsa kira da ƙungiyar ta ISIS ta yi cewa mayakanta su auna ƙasashe da suke cikin rundunar taron dangi da suke yaƙi da ƙungiyar.
To madallah da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Sabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa sai Cubahiro Jodo ne da Solomon da suka bada umarni sai injiniyan mu wato injiniya Cummins Jonah ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima da la'asar a jiya sabokan aikin mu da wani sabon shirin.